iska wannan masallaci ne albarka inda aka saba gudanar da fatakarwa da ayyuka na alkhairi. A yau abin da ya tara mu shine ci gaba da jerin gwanar lattoci da aka tsara wanda majalis na dubata sunna suka tsara wanda za a yi da izinin Allah sati shida ana yi a kan wata babban musibar da tun karo wannan al'umma ta mutum su ne. Mun sani cewa ba a zama lafiya ƙalau sai da iftila'i, kuma kowane iftila'i idan ya zo akwai masu maganinsa. Gobara idan ta taso ba za a kira na kira mana da kuma kuma ko ba haka ba idan a kira kwana-kwana in ake maka kowar nayi kuma ba za ka kira ni ko? Amma yanzu irin wannan musibar da ta taso shi sa aka kira wa ma'abotanta za su zo za su ba mu za mu sha da izinin Allah. Tunda da Hausa za a yi zan mana magana da Hausa kowa ya karkaɗe kunnuwansa kowa ya tsaftace zuciyarsa insha Allah za a ba mu sha. Waɗanda za su gabatar da lacca a wannan majalisi a yau wanda zai jagoranci lacca shi ne babban malaminmu malam shehu malami profesa Abubakar Sani malami masanin shari'a a digiri na farko ni ne don yin gida
ba da lada
ne da lada masanin akida gogaggen ma'aikacin gwamnati babban limamin masarautar Dutse kuma ɗan majalisar sarki a masarautar Dutse. Akwai waɗanda za su tama masa za su yi masa ta'aliki a cikin abin da zai gabatar insha Allah. Akwai babban farfesa ainihin tunda tsohon a ogana ne ainihin abubuwa a ce tsohon shugaban jami'ar al-istiqama yanzu kuma sabon shugaban wata babban ma'aikatar ilimi yan ERCG ne ko a ga tumanin ta ƙasa masani alaramma a ɓangaren alkur'ani limamin juma'a a masallacai a yi afuwa ce ba da sannan kuma masanin halayyar halittar ɗan adam a ɗanin kajiyo Professor Kansi walin tafawa-kwarewa kun ga ɗan majalisar sarki da kuma walin tafawa-kwarewa ko ɗaya mai ta'aliki na biyun ma shi ma da ya daure ya karɓi sarauta shi ma da ya suna kiransa wani abu da kan an ɗan kaza na kan tun da ana jiya ɗan kaza ko shi ne babban malami wanda yake masanin ilimin hadisi malam Ibrahim Mu'azzam Suleiman Khali ko ba a kai haka mutum sun daina ba wani ko shi ne babban limami ne yana da masallacin sa. To yau da lacca ta masu sarauta ce ga mulki ga karatu ga libanci saboda yanayin lokaci Allah ya bamu saboda yanayin lokaci ni ba zan ce komai ba wannan takaitacciyar gabatarwa abinda za a yi shi ne za a ɗora a kan laccar da aka yi satin da ya gabata. Satin da ya gabata an yi lacca a kan wato ma'anar hadisi da kuma matsayinsa dan za a kora kan masu inkarin hadisi masu inkarin sunna a jiya da yau jiya ba sai yau ba wai lahi a ana nufin cewa tun lokacin da aka fara nuna shakka da wani abu haka gargani akan sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam tun daga lokacin farko zuwa yau dinnan kuma nan zai rayo mana ya kawo mana tarihi watakila da shugabanninsu da amsoshinsu gashi dai za a bamu za mu sha insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala malamin da za su taimaka masa Allah ubangiji ya musu jagora
amin
Allah ya riko da hannunsu
amin
Allah ya sa albarka da jagoranci a cikin harasansu
amin
ubangiji Allah ya buɗe kiranmu ya sa haske a ciki ilimin da za su bayar ubangiji Allah ya sa mu amfani ne Allah ya sa mu ji mu fahimta ko mu
amin
malamin da ta sa a shirye wannan taro ubangiji Allah ya nuna mana ita Allah ya sa al'amuran su tabbata
amin
gubar da ta taso da kansa da ta so ubangiji Allah ya wanke mana ita
amin
wannan da kici za a ga mata Allah ya gama kamalan bismillah
sai la ba da laja bismillahir rahmanir rahim mun ce 50
insha Allah
sai ka tsaye da ni din da 50 din ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا دمك تارو أولاً ببر جيبيا من تاريخ مركز الإمام البخاري تا ببما لممو Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo wadda matattara ce kuma cibiya ta yaɗa ilimi umuman ilimin addinin musulunci da tarbiyya da kuma ɗora samari kai haddada tijai akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ine muku marhaban dalale da muka haɗu a wannan wuri da sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
bala mai gabatarwa ya faɗi abubuwa ba zan bata lokaci akai ba tun da ya riga ya mun kaidi cewa minti 50 aka aje mu to minti 50 din nan kuwa ba za su isa in ambaci wasu abubuwan ba dan uwanku dalibin ilimi ne ba sarki ba ne ba dalibin ilimi dai dan kankani ma ga malaman namu nan suna zai hakika wannan tattaunawa dangane da abin da ya shafi masu inkarin sunna qadiman wa hadithan ajiya da yau wani unwani ne mai fadi na tuna ranar da malam Abdul Wahhab wafaqahu Allah
amin
da ya kira ni yake cewa umarni ne ba shawara ba yace za ka yi lecture nace akan me yace akan wannan abin da kake yi kullun to kaga a dauko wannan zance wanda aka dade ana yin sa mai fadi mai tsawo a ce kuma a minti 50 tsakani da Allah sai mutum ya rasa ma me zai fada to amma za mu yi kokari insha Allah a yi dabtin maganganu tunda na ji an gabatar da wata muhadarar musamman kuma akan abin da ya shafi hadithi me ake nufi da shi kuma dama ban isa in zo nan in gaya muku hadisi ba
zuba da lada.
Abinda zamu tattauna insha Allah kai tsaye, su masu inkarin sunna al tarihin su yaushe abin ya fara, kila ma dan fadi wannan, da kuma irin manya-manyan shubuhuhi da suke dogaro da su. Na sani hakika daga cikin waɗanda a cikin ku waɗanda suke bibiyar darussan da muke dillitinin a dutse da wannan matashiya, wato sunna da muhimmancinta da wajibcin binta da tarihin masu inkarinta da shubuhohinsu da raddin malamai a kai, kowa wanda ya saba bi zai ji cewa an tattauna abubuwa da dama akan abin da ya shafi hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai ake nufi da shi, kuma itlaqin mai ake nufi da sunna da sauransu da duk waɗannan maganganu. To ina ga komawa zuwa ga waɗannan ɗaiɗai da ɗaiɗai a ce firka ɗaya ma in muka ɗauka, to wannan minti 50 ɗin ba zai ishi rabin zance a kanta ba. Yawwa, daga cikin waɗannan sai dai kamar da insha Allahu na ambata, za mu yi ƙoƙari mu taƙaita abin a dunƙule don manufar dama mecece, ba wai a gaya muku sabon abin da ba ku sani ba ne, amma faɗakarwa ce da zaburarwa da kuma tuna mana cewa wannan addinin namu an tinkaro shi, an sako shi a gaba da makamai intellectual makamai, kafin maganar makami na hannu. Abinda ake so, ƙarfin da Allah ya baiwa addinin musulunci a wannan ɓangare da muke zaune a cikinsa, arewacin Najeriya, to akwai mutane da yawa a duniya da wannan abun ya tsone musu ido, ba sa sha'awarsa, kuma musamman yadda wayewar kan take da ƙarfi ana ganin tasirinta, ba maganar West Africa ba, kusan duk duniya ana ganin tasirin yadda musulunci yake zukatan musulmi. Wasu al'ummomin shubuha kaɗan sai ta rikita su, amma alhamdulillahi mu nan an yi ƙoƙari daban-daban a arewa maso gabas, arewa maso yamma, musamman don a ga an nesanta mutane daga addinin musulunci a ja su karɓi wani addinin daban, duk abin ya gagara. To daga cikin hanyoyi da ake da shi su dama kin tsatsu a hannun su masu wannan shirye-shirye, shine a hana mu natsuwa, a haɗa mu faɗa da kowane ɓangare da baya son mu, musamman kuma mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke tsaye a kan tafarkin magabata, su ne waɗanda dama ake so a rikita su, a haɗa su faɗa da sauran jama'a. To kuma daga cikin hanyoyin shi ne tumbuɗo mana shubuhohi da an gizo su da turo su kala-kala, salo-salo, ta hanyoyi daban-daban waɗanda za su rikita mutane, musamman kuma a wannan lokacin da aka samu makamai na kisan nuƙurƙushewa a hannun kowa daga cikinmu. Su ne wayoyi, makami ne da zai kashe ka, ya raba ka da Allah, ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shubuhar da baka taɓa jin labarinta ba a gun iyaye da kakanni, malamai ma ba kowa yake daurewa ya saki wani abin ya faɗe shi ba, to amma tana hannun kowanne yaro ko shekararsa 13 ko 14, zai buɗa ya ji, a sa masa kokonto akan Qur'ani, a sa masa kokonto akan hadisai, a sa masa kokonto akan mai hadithan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sa masa kokonto akan zuwa masallaci sallah, a ambudo masa shubuhohi da sha'awa-sha'awa wanda su ne manya-manyan cututtuka da suke ruguza addinin mutum. A sa masa kokonto a addini shine shubuha, a sa masa kuma wato abinda zai ja hankalinsa zuwa ga sha'awa shine kallon tsiraice-tsiraice da waƙe-waƙe da ɗauke hankalinsa da series da kalle-kalle da ɗaukar wasu mutanen waɗanda hankali bai ishe su ba, tarbiyya bata ishe su ba, ƙwaƙwalwa ba ta da yawa, basira ba yawa, a ce su ne waɗanda za ka kalla kai koyi da rayuwarsu. To wannan ya sa lalle mun shiga wani hali kuma abubuwan sun yi yawa. To amma abinda za mu tattauna a kai saboda kuma gudun lokaci shine abinda ya shafi wannan yaƙin na ɓangaren ƙoƙarin raba musulmi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To muka ɗauko shi, lallai mu sani cewa inkarin sunna da kyamatarta da musunta da ƙin karɓarta da ƙin aiki da ita da ƙin tafiya akan karantarwarta Hassan ne da Usaini da ita da kuma inkarin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su da bambanci. Ma'ana yadda inkarin manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rashin karɓarsa a matsayin annabi kuma manzo, yadda yake da hadari, yadda yake da hukunci mai tsanani a musulunci, to haka wannan lamarin tare suke wa da ƙani ne ko kuma abokan juna, inda an fahimci me nake nufi. Don haka inkarin sunna ƙarini ne na inkarin risalatu annabi sallallahu alaihi wasallam. Kusa suke da juna ba sabon abu bane, an fara shi tuntuni tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an samu waɗanda suka ja da shi, wasu ma danginsa ne na jini hadda babbansa a ciki, da wasu kuma ƴan uwa ta ɓangaren jini suka kyamaci abin da ya zo da shi, aka yi inkarin manzancinsa, suka ce taɓaɓɓe ne, suka ce mawaƙi ne, suka faɗi kalmomi dai na zagi da cin mutunci a kansa, wanda duka abin da yake faɗa kuma ana ɗaukowa ana izgili da shi gare shi. Kaga mai irin wannan, to haka wanda zai zo daga baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana, shi ma yayi musunta ya ki karba, a kawo masa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ita yake so ba, wani abun yake so a bashi, to hakika matsayinsu ɗaya da wancan waɗanda suka karkace daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da sun sassaba ta ɓangaren masharib, hanyoyin da suka bi sun sassaba wajen tunani da aqida da ideology, to amma sun haɗu gaba ɗayansu wajen ƙin sunna ɗin. Kuma na san tun da an tattauna a baya akan me ake nufi da sunna, a wannan siyaƙin da muke zance sunna ana nufin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In muna magana akan babin aqida, to in an ce sunna ana nufin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacokan dinsa, shi ne sunna. Addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai a kai, shi ake nufi da sunna. To amma a wannan siyaƙin namu, tunda aka kawo lafazin inkarin sunna, to ana nufin inkarin masdarin tashri'i na musulunci shi ne hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To masu wannan akwai sun karkasu kashi-kashi, akwai waɗanda suke inkarin sunna jumlatan, akwai masu inkarin ta tafsilan. In ka ce jumlatan, to jumlatan wa tafsilan ne, domin duk wanda ya ce gaba ɗayanta baya aiki da ita, baya so, baya neman ta, baya kafa hujja da ita, to baka buƙatar ka kawo masa tafsili dake dake. Don haka wanda ya inkarin sunna jumlatan, to ana nufin jumlatan wa tafsilan. Akwai kuma waɗanda sun yi inkarin sunnan ne tafsilan ba jumlatan ba, basu ce ba sa son hadisai ba, basu ce ba sa aiki da su ba, basu ce ba sa kafa hujja da su ba, amma sun ɗauki wasu sun yi watsi da wasu, wannan shine masu tafsila. To dukkaninsu sun haɗu a kan wannan lamari na inkari ta ɓangaren ko su raddi ko su ta'awili ko kuma su ƙirƙiri ƙarya su dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma abin da yake akwai shi su yi taharifinsa su canza masa ma'ana. Ma'ana dai sun ɗora wa kansu za su yaƙi barin musulmi su tafi akan waɗannan hadisai da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi isnadi da silsilar mazaje tun daga mai littafi da ya rubuta hadisai a littafinsa irin su al-Bukhari da Muslim da sauran manyan malamanmu na musulunci, su ɗauko daga malamansu, haddathana wani qala haddathana wani qala haddathana wani har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kokarin su shine su yaki aiki da wannan lamari, a tuhumi hanyoyin, a tuhumi marubutan, a zage su, a ci mutuncinsu. Tun ana farawa da waɗanda suka rubuta littattafan su Bukhari a ce sun yi ƙarya da sauransu, har a je ana taɓa marwaitan malamansu, malaman malamansu, malaman malaman malamansu, har a je ga tabi'ai, har a je ga sahabbai. Duk an kai wannan marhalolin duk a idanunku kuna da shaida akan haka. To abun ba yanzu ya fara ba, tintini akwai wannan lamari. Al-Imam Suyuti Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti, wanda ya rasu a shekara ta 911, wanda kuka sani dai kowa, mashhuri daga cikin manyan malamai marubuta, kuma yana da littafi ƙarami mai muhimmanci, Miftahul Janna fil Ihtijaj bis Sunnah. Littafi ne mai muhimmanci, ya faɗi abubuwa manya-manya a ciki. Daga cikin abin da ya ambata, zan faro mana daga asalin, saboda ya ambaci asalin wannan fikira. Yace wa aslu hadha ar-ra'y al-fasid, asalin wannan ra'ayi na barna wanda ba daidai ba, anna zanadiqata, cewa zindiqai, wa ta'ifatan min gulati rafidati, da wani yanki na daga masu zurfafawa daga cikin Shi'a. In an ce az-zanadiqa jam'in zindiqi, al-Imam Malik ya fassara wannan lafazi, yana cewa an ce zindiqi huwa ma nusammihi munafiqan, wanda ake kira munafiki shine zindiq. Asali lokacin da musulunci ya ci nasara akan daular Farisa, tsohuwar Persian dynasty na Iran, an samu mutane ne masu bautar wuta, suna kan Zoroastrianism, suna da aƙidunsu daban-daban. To daga cikin littattafan da suke bi a wannan addini akwai littafi da sunansa Az-Zind. To bayan an ci su da yaƙi, waɗanda sun musulunta da gaske, sun miƙa wuya ga musulunci, suna nan. Akwai kuma wasu ƙarfin mulki ne ya sa suka saki, amma a zuciyarsu a ɓoye suna nan tare da tsohon addininsu. Kun san alhamdulillah al-Khulafa'ur Rashidun radiyallahu anhum, da su da sauran sahabbai duk inda suka je suka ci nasara a yaƙi, ba hanya suke bi irin ta masu mulkin mallaka na zamanin yanzu a wannan shekarun da ake ciki ba. Ina ce shekarun yanzu, ina nufin wanda mu aka yi mana na 18 ko wani abu zuwa sama. ba irin wannan abin suke ba, su zo da shugabanci su kakaba su yi abubuwa su yi danniya. Idan mutane suka karbi addini a cikin su ma sai a dora shugaba sai a tafi a bar su. To a wancan lokaci wasu waɗanda ba su yarda da musuluncin ba amma ƙarfin mulki ya sa sun yi shiru, suna karanta littafan nan da ake kira Zind a ɓoye. To daga nan aka samu duk mai karanta Zind a ɓoye ana kiransa zindi. Saboda me? Yana ɓuya yana karanta littafin tsohon addininsa bai karɓi musulunci hazzuci ba. To shine Imam Malik ya fassara yake cewa yadda ake fassara me ake nufi da munafiki alladhi abhara al-imana wa abqana al-kufr, to haka zindiki yake. To su waɗannan zindikai kamar da har yanzu Al-Ghazali Abu Hamid ya ambata a cikin Tahafutul Falasifa, ya ambaci cewa wato lokacin da aka samu cin nasara akan daulolin nan na Roma da Farisa, an yi wani taro meeting a ɓoye na sirri. In ji da zalin ne Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, wanda ya rasu 505, ya rubuta wannan. Yake cewa an yi wani taro da Yahudawa da Kiristoci da su waɗannan zindiƙai da makamantansu, cewa tunda yanzu ba mu da iko da za mu iya cin ƙarfin musulmi da ƙarfin tuwo da yaƙi da takobi da sauransu, to abin da ya kamata mu yi shi ne mu shigo cikin addini da nufin mu lalata shi. Wannan kun ga ashe tsohuwar dabara ce. Yawwa, ba yanzu ne ake amfani da ita a siyasar duniya, a turo wani mutum ya zo ya zauna cikin ku ya rayu yana sabon gaba, ya iya karatun Alkur'ani, ya iya komai, ashe ya ashe
ba da lada
dan ture ne an turo shi. Irin waɗannan abubuwan sun dade da faruwa. To shine aka yi irin wannan taro, kuma aka tsara yadda za a cusa waɗanda ba musulmi ba su shiga cikin addinin musulunci, su yi da'awar suna tare da shi dan su bi hanyoyin da za su bata. Daga cikin waɗanda aka samu sakamakon wannan abu shine a zamanin Sayyidina Uthman aka samu su Abdullahi ibn Saba. Su Abdullahi ibn Saba a zamanin Sayyidina Uthman ya zo yayi da'awar ya musulunta, kuma duk fitinar nan da ake fama da ita har zuwa yau mafi yawanta shi wannan mutum shine asalinta. Farko zagayawa garuruwan musulmi da yada suka akan Sayyidina Uthman, wannan mutumin a bakinsa aka fara ji, har ta kai an rura mutane an iza su akan aqidar fada da shugabanni da tumbuke su da yakar su, har aka zo gida aka kashe Sayyidina Uthman a matsayin shugabanin musulmi da aka fara kashewa yana kan shugabanci a tarihin musulunci. Waye sababa wannan? Wancan algungumin ne a ɓoye, a bayyane kuma tarkacen mutanen gari su suka biyo irin wannan tunani. Wannan mutumi har yanzu a gurinsa aka fara jin wannan magana ta cewa Aliyu radiyallahu ta'ala anhu shi ne wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda annabi Haruna shi ne wasiyin annabi Musa a lokacin da ya tafi miƙati rabbi. Shi ya fara faɗin wannan zancen. A gunsa aka fara jin sukan Abubakar da Umar. Don haka kun ga ashe waɗannan fitintunun da aka kintso aka turo wa mutane ba haka kawai aka same su ba. Don haka masu inkarin me ake kira abin nan conspiracy theory, za su ce mutane ana ta yadda da conspiracy theory. To, ba ka sallamawa gaba ɗaya, ba ka kuma cewa ba haka ba ne. Ai, in ka zauna a yanzu dai kai musulmi musamman ɗan arewacin Najeriya ka ce ba ka ƙarƙashin conspiracy theory, to lalle ba ka san me kake yi. Muna roƙon Allah ta'ala ya fidda mu daga dukkan wani abin damuwa. To, Asyuti ya ci gaba, malam ya ce minti 50 har yanzu tsoran 50 din nake to yace su waɗannan zanadika da kuma wasu daga cikin manyan masu zurfi a harkar shi'a sun tafi zuwa ga inkarin kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waliqtisari alal qur'an da cewa a taƙaitu kar a kafa hujja da komai sai iya alqur'ani to tun wancan lokacin aka fara wannan zancen inji Asyuti so sai yake cewa waɗannan mutane mukhtalifu almaqasid manufofin su sun bambanta ba dukkan su ne suke da manufa iri ɗaya ba yace daga cikin su akwai wanda yake itiqadin cewa asalin annabci ma Aliyu ya cancanta a baiwa annabci ba Muhammadu dan Abdullahi ba wannan wata firqa daga cikin shi'a ra'ayinsu ne wannan ko da ba dukansu ba har suka suna ambatar cewa kamar da ina fado mana ne da sauri daga rubutun nasa cewa mala'ika Jibrilu shine ya kuskure ya tafi gun Muhammad sallallahu alaihi wasallama maimakon ya je gun Ali sannan wasu daga cikin su sun tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun ce khalifanci na Aliyu ne to waɗannan abubuwa duka dai suna cikin manufofin da waɗannan mutane suka zo da su to shine har yake ambata cewa waɗannan mutane wasu daga cikin su sun rayu a zamanin da al-a'immatul arba'a suke da rai kuma sun yi maganganu musamman al-Imam Shafi'i yana cikin sabubba na rubuta littafinsa ar-risala wannan littafin gagar badau mai muhimmanci wajen sanin shari'a wanda kamar yadda zamu zo mu ji wasu daga cikin mustashriqun su Golze har su Shafi da sauransu iya wannan littafin suka dogara da shi suka rubuta rubuce-rubucen da suka soki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu zo dai insha Allah mu ji in Allah sa akwai wato lokaci to shi wannan lamari na tarihin inkarin sunna yana koma zuwa ga wasu awamil ko factors ko wasu sabubba daga cikin su na farko akwai kokarin tashkikin mutane zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya fara tun a lokaci marar nisa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 'yan shekaru ba su ma wuce 40 ba wasu abubuwan kuma suna da alaka da siyasa rikice-rikice da aka samu zamanin bayan kisan Sayyidina Uthman abinda ya auku tsakanin Uthman da abinda ya shafi tsakanin Aliyu da Muawiya radiyallahu anhuma duk wannan yana cikin abubuwan da suke da alaka da wannan abu tunda daga nan ne aka samu khawarijawa suka fito suka bantare daga cikin al'umma kuma suka kafirta Aliyu radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabbai sai wanda suke ganin yana tare da su babu kuma wani mutum daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin khawarijawa domin khawarijawa sune awwalul bid'i zuhuran tarihiyan su suka fara bayyana a tarihi daga cikin kungiyoyi da suka bantare daga mainstream Islam wato asalin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar musulmi akai akwai kuma wasu daga cikin waɗannan firqoqi da suke da alaka da philosophies da suka gabata falsafofi da addinai daban-daban tunda za ku ga bayan karɓar musulunci da waɗannan ƙasashe suka yi bayan an ruguza ƙarfin mulkinsu Farisa da Rum ai sun shigo musulunci da al'adunsu sun shigo musulunci da tunaninsu sun shigo musulunci da abubuwa tunda kuma old civilizations ne kamar da duk kowa ya sani daɗaɗɗin wato abin nan civilizations ne waɗanda suke da littattafai da thaqafa daɗaɗɗiya ba haka kawai sabon mutane ba ne yawwa to sannan akwai masu alaƙoƙi da wasu addinan daban addinin Yahudu addinin Kirista addinin Manawiyya yawa da addinin Zoroastrianism ɗaya da sauran addinai da suke nan, to duk waɗannan an same su. Mu je gaba mu yi magana akan usul ɗin da masu inkarin sunna suka gina wannan matsayin nasu a kansa. Duk masu inkarin sunna gaba ɗayansu sun haɗu a kan sunna ɗin nan, ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matakin farko shine inkarinta, cewa ba a karɓa ba, ba a aiki da hadisi, wannan wani zance ne da ba a san shi ba, abinda aka sani kawai shine Qur'ani. Sai a samu shubuhohi kuma a tattara, kamar da zamu zo mu ji shubuha akan rubutu, shubuha akan yadda aka tattara hadisai, shubuha akan marwaita da sauransu, kamar da zamu zo mu ji. To inkarin yana da mazahir daban-daban. Na farko inkarin hujjiyya, cewa hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su cancanci a kafa hujja da su ba, hujja kawai a Qur'ani take. To wannan sanannen abu ne a gurin su zindiƙai, musamman da Shi'a da kuma waɗanda suke kiran kansu Qur'aniyin daga baya a waɗannan zamuna. Su a wurinsu wannan su ne waɗanda suka yi inkarin sunna jumlatan wa tafsilan, ba su yarda da a kafa hujja da innamal a'malu binniyati a komai ba, ba su yarda da a kafa hujja da hadithan alwala da tsarki da komai ba, ballantana hadithan da suka shafi aqida. Don haka su ba su yarda a kafa hujja da komai na hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a rayuwarsa ya yi tsoratarwa a kan wannan mummunar matafiya, kuma har ya ambaci cewa lokaci zai zo za a samu irin waɗannan mutane waɗanda za su ce ba sa kafa hujja da Qur'an da wato da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da yake a cikin hadisi ingantacce na Al-Miqdam ibn Ma'diyakrib radiyallahu ta'ala anhu, inda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'a, an bani Qur'ani da kwatankwacin sa tare da shi. Duk yadda ku za ka yi in dai an ce Qur'ani kuma aka yi akafin wani abin da ba sunansa Qur'ani ba, kuma shi ma bayar da shi aka yi, to ba ka da wani zaɓi in ba ka tabbatar da cewa hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi ba. Ba inda mutum za shi. Shi yasa sai ka ga ba su da zaɓin illa su ce mai wannan hadithan duk ƙarya ne. Shi kuma faɗin abu ƙarya ne, abu ne mai sauƙi a bakin mutum, musamman wanda yake bai san abin da yake ba. To har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala yushiku rajulu shab'anu ala arikati yaqulu alaykum bi hadha alquran fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu wama wajadtum fihi min haramin fa harrimu. Mutum zai zauna ya ci ya koshi akan karagarsa, yana miƙe kafa ane masa fifita, ya buɗe bakinsa ya ce wannan Qur'ani shi nake horanku da ku bi, duk abin da kuka samu a cikinsa na halal to ku halatta, abin da kuka samu a cikinsa na haram ku haramta shi. Ma'ana in Qur'ani ya ce halal to ku karɓi halal ne, in Qur'ani ya ce abu kaza haram ne to ku karɓe shi a matsayin mai haram, duk abin da ba wannan ba to kar ku ɗauka. Wannan ita ce wasiyar wannan mu ce masa ƙato, shi ne ƙatan ko ba haka ba? Yawwa, to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga sunan da ya bashi Shab'an, kai Allah sarki su suke cewa ƙala ƙato ko suna nufin haddafana wani haddafana wani, wannan wanin na tsakani kowa ƙato ne, haka suke nufi. Kuma sai su ɗauki kalmar ƙatan su tafi da ita har can ƙarshen mai magana, wanda mu ba za mu iya faɗa ba. Amma ashe ga shi a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi mai wannan maganar shi ne ƙato, ko ba haka ba ne? To Allah ya kyauta. to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba wata riwaya ta wannan hadisi yace wa innama harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah lalle abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta to kamar abinda Allah ya haramta ne ma din nan anan mausula ce yawa ba masdariya bace ma'ana dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi to kamar Allah ne ya haramta shi an gane saboda Allah ta'ala shi ya umarni da abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma qala wa atibar kulli ma fa'al al-imam ibn hazm a cikin al-ihkam din sa zan dauko wata magana ta sa mai muhimmanci yana cewa walau anna imra'an qala inda za a samu wani mutum ya ce la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'ani lakana kafira inji ibn hazm in aka samu wani mutum ya ce ba za mu karɓi komai ba sai abin da ya zo a qur'ani ya ce wannan ita ce da awarsa ya ce lakana kafiran bi ijma'il ummati wannan ba ko saɓani tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ba zai karɓi hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja da su ba iya qur'ani zai yi ya ce to ya fita daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hukuncinsa kafiri ne in ji malam ibn hazm ya ce walakana la yalzamuhu illa rak'atun ma baina duluki shamsi ila ghasaqi al-layl da zai zama kenan babu abin da zai ya lazimce shi illa yayi raka'a daya tsakanin gushewar rana daga tsakiya har zuwa ghasaqi al-layl wa ukhra inda al-fajr yayi wata raka'ar lokacin asuba li'anna dhalika huwa aqallu ma yaqau alayhi ismu salah domin mafi karancin abinda in an yi itlaqin lafazin as-salah yake hawa kansa to shine raka'a daya ashe kenan in mutun yayi raka'a daya da azhar yayi raka'a daya da al-asr yayi raka'a daya da maghriba da isha yayi raka'a daya da asuba to bai saba wa al-qur'ani a umarnin da aka yi sallah domin a cikin qur'ani cewa akai kawai wa aqimus salah sai kuma aka fadi lafazin warka'u wasjudu ko da kuma qumu lillahi qanitin duk waɗannan akwai magana qiyami da sujuda da ruku'a da ruku'u amma iya abun da yake akallan abin da za a ambata shine raka'a daya yasduqu alaihi ismus salah idan mutun yayi sallah amma yanzu idan mutun yayi sallah irin wannan raka'a daya a kowace sallah za a karba saboda me bai yi ta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duk da su mutanen naku a zamanin yanzu Allah ya shirye su su sun yi iltizamin wannan din bal adha min dalika wa amar wasu ma sun ce sallar ma gaba daya sun daina kawai addu'a suka koma al-ma'na al-lughawi na sallah suka ce ai ma'anarta addu'a da haka kawai da safa su yi addu'a da rana su yi addu'a la'asar su yi addu'a magariba su yi addu'a to kun ga fa abinda ake so a kai al'umma zuwa gare shi ke yanzu a ce dan Allah ya jama'a duk al'ummar musulmi tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce duk abinda ake din nan ba daidai bane sai yanzu wani gaddi ko ba gaddi bane ba larabci isasshe ba fasaha ba hankali yazo ya ce ku aje duk Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk ku aje su shi kuma shi zai zo ya bude Qur'ani ya ce kaza shi ne kaza ya ce kaza shi ne kaza Allah ya kyauta sai ya zama babu abin tausayi irin wanda ya ɓata lokacinsa yake sauraron wani yawa shi yasa abinda magabatanmu as-salafu salih da'iman suke wasiya ga musulmi mutumin kirki kada ya bada aron kunnansa ga dan bid'a daji kuna Allahu akbar kaman da gaske
yeah.
Ai inda gaske ne wallahi ku ahlus sunna ku kuka fi cancantar ku dai ne kawo mutane tambayoyi da shubuhohin malaman bid'a kun saurare su ba abin da ya hada ku da su kar ku saurara ba zai koya ma komai ne da zaka kusanci ubangiji ba ka daina sauraro ballantana ma wani abu ya shiga kanka har ka zo kana damun mutane da tambayoyi to ya za a yi da kaza ya za a yi da kaza ka je ka saurari malami na sunna ya hada zuciyarka da Allah ka bautawa Allah ka mutu ya kwanakin da Allah ya baka a duniya ka je ka shiga aljanna Allah ya sa mu aljanna baki
baka ladiya
dan haka shine yake fadin cewa wala hadda lil akthar fi dalik yace wa qailu hada duk wanda ya faɗi wannan zancen cewa zaka iya sallah raka'a daya a duk sallolin nan yace mushrikun kafirun mushrikun halalud dami wal mali kai zancen nan ba karami bane duk wanda ra'ayinsa kenan in kai sallah haka ta wadatar to yace masa kafirun mushrikun halalud dami wal mali yace wa innama dhahaba ila hadha ba'du ghaliyatir rafidati mimman qad ijtama'at al ummah ala kufrihim wa billahi ta'ala at tawfiq yace wasu daga cikin rafida suka tafi zuwa wannan ajuzi na biyu na al ihkam fi usul al ahkam na malam ibn hazm shafina 80 ash-shatibi a cikin littafinsa al muwafaqat duk zan fara da waɗannan usul ɗin ku ji su kafin mu je wato lissafi kawai za mu yi na sunaye na waɗannan firƙoƙi don babu lokacin da za a ce duk an ambace su da aƙidunsu da shubuhohinsu ballantana raddi al-imam ash-shatibi a cikin al-muwafaqat yana cewa bayan ya yi magana a kan muhimmancin sunna a matsayinta na masdari na biyu bayan alqur'ani yace wa huwa wadihun fi anna sunnata fi anna fi sunnati ma laysa fil qur'an cewa a cikin sunna akwai abin da babu shi a qur'ani wannan kuma wani zance ne na mecece alaqar hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da qur'ani ko alqur'ani ya zo daga Allah ta'ala Allah ya saukar da shi ga annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma alaƙarsu da alqur'ani sukan zo wajen fassarawa wasu hadithan su fassara sukan zo wajen taqyidin abinda aka faɗe shi mutlaqan ko taksisin abinda aka faɗe shi umuman kuma sunna takan zo da abin da babu shi ma a cikin alqur'ani domin ya shiga karkashin umumin wa atiu Allah wa atiu Rasul atiuhu fi ma qala mimma huwa fil qur'an wa atiuhu fi ma qala mimma laysa fil qur'an wannan wajibi ka dauki wannan ma'anar haka take cewa ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗa kuma akwai shi a qur'ani ku yi da'a gare shi cikin abin da ya faɗa ko ya aikata wanda koda babu shi a cikin alqur'ani daga sunna insha'iyya wanda za ta yi insha'in hukumin jadid to shine sai malam ash-shatibi yake cewa wannan kuru-kuru yake a bayyane cewa lalle a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abinda babu shi a qur'ani wa huwa nahu qawli man qala min al-ulama kamar maganar wanda ya faɗa ne daga cikin malamai cewa taraka al-kitabu mawdi'an lis-sunnati wa tarakat as-sunnatu mawdi'an lil-qur'ani kun gane wannan zancen yace kamar yadda wasu malamai suke cewa ne al-qur'ani ya bar wani bigire dan sunna ce aiki ma'ana an faɗi wani abu jumlatan wa zai fassara sunna ce za ta fassara to haka nan sunna ta bar wa qur'ani wani abin ko wani mawdu'i shi ma ma'ana akwai abin da qur'ani bai faɗa ba sunna ta faɗe shi an fahimci wannan yawa dan haka kowanne yana aikinsa shi yasa ai a cikin maganganun malaman hadisi wanda su ne manya-manyan malamai dangane da abin da ya shafi hadisin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, cewa in ka ji lokacin da a wata riwaya ta sa cewa in ka ji me za ka yi hukunci da shi, yace alqur'ani, in baka samu alqur'ani ba a cikin hadisai, in baka samu ba kaza da kaza har zuwa ƙarshe. Mun san malamai sun illata wannan hadisi. Daga ciki abin da suka ƙarfafa kuma suke bayani shine lalle mutum ya fahimci ita sunna din nan istiqlalan, ko ba bata dace da Qur'ani ba wajen wani abu da Qur'ani ya faɗa, to wajibi a bita. Kun gane wannan zancen? Yawwa. Ma'ana kar ya zama cewa aikinka da ka ɗaukar wa kanka duk wani hadisi da ka ji wai sai ka yi yawo a cikin Alƙur'ani ka nemo masa ayar da ta dace da shi, irin yadda aka samu su daga cikin hadafiyun suka ɗora ma kansu wannan wahalar, kuma ba su iya cimma komai a kanta ba, tunda Qur'anin ba su san shi ba, hadithan ma ba su san su ba. Allah ya tsare ki. To shi ne yake faɗin cewa sai ya ce arrabi'u, abu na hudu, anna liqtisara ala alkitabi, takaituwa akan Qur'ani shi kadai, ba a amfani da hadithai. Yace ra'ayu qaumin la khalaqa lahum, ra'ayin wasu mutane da ba su da nasibi, ba su da rabo a duniya da lahira. Yawwa. Kharijina an sunnati, waɗanda suka fita daga sunna. Id awwalu ala ma banaita alayhi, ko banaitu alayhi min anna alkitaba fihi bayanu kulli shay'in, wato sun dogara ne da abinda wasu suka ambata cewa ai alqur'ani a cikinsa akwai ilimin komai da komai. Suna kafa hujja da faɗin Allah ta'ala, ma farratna fil kitabi min shay, ko kuma shi ne kafa hujja da wannan, ko da ka ce ya fito da sunansa a Qur'ani ba zai iya fito da shi. Wanda farkon abin da zai nuna masa kenan min shay'in din nan ba umumi ne da ita komai da kuma ba haka ake nufi da ita ba. Allah ya kyauta. Daga cikin mazahir na inkarin sunna har yanzu, inkarin kafa hujja da khabarul ahad, wannan wata matsala ce da mu'tazilawa a ƙarni na biyu su suka ƙirƙire ta, suka sako ta a cikin addinin musulmi, cewa hadithin da za a yi aiki da shi shine kawai mutawaci ne, tare da cewa su fa mu'tazilawa ko ayar Qur'ani ce ta sabawa usul da suke tafiya a kai, to za su yi tawilinta, ba za su yi aiki da zahirinta ba. Don haka abu ne mai sauki ko mutawatirin ne su ƙaryata shi. To amma sun ƙirƙiro da wannan, suka sako shi cikin mutane, kuma wannan an yi amfani da shi wajen raunana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin mazahir har yanzu na wannan lamari na inkarin sunna shine gabatar da hankali akan nassi na alqur'ani ko hadisi. Wannan kuma shi ma yana cikin abin da mu'tazilawa suka fito da shi bayan sun tasirantu da ilimin falsafa, daga cikin philosophies da suka bude littattafan da aka fassara na Greek philosophy a zamanin khalifofin Bani al-Abbas, aka yada an fara tunanin tun a ƙarshen khalifofin Banu Umayya, amma ba a zartar da aikin ba sai a lokacin Banu al-Abbas, musamman kuma zamanin su al-Ma'mun aka fassara waɗannan tafai. Na san dai duk ɗaliban ilimi kun san wannan zance da irin tasirin da wannan abu ya haifar a cikin musulmi, na sanya musu kokonto da shigo da waɗannan abubuwan philosophy, aka samu wasu da ake kira Muslim philosophers, wato su philosophers ne kuma musulmi ne, kuma suka yi garin kokarin su yi taufiki tsakanin abin da ya zo a nassoshin Qur'ani da hadisi da kuma abin da suka karanta na abin da aka fassara a cikin littattafan philosophy, sai suka dilmiye, suka bi philosophin, suka kasa bin Qur'ani da hadisi. Wannan al'ulumul aqliya din sun yi tasiri akan mu'tazila, kuma suka zo suka fito da irin waɗannan al'amura wanda har ya gangaro ya shigo cikin al'ashaira, har su ar-razi da ya rubuta musu ka'idojinsu na aqida na al-ash'ariyya ar-razi da kuka sani Fakhruddin ar-Razi wanda ya su 606 ya rubuta kanunin sa kanunin ta'wil na san dalibin ilimi duk sun san shi wanda a karkashin sa suka gina wani dagutu da zai kore karbar Qur'ani da hadisi hadda Qur'ani a ciki hadda Qur'ani dan sun hada da Qur'anin da hadisi ne sun kira su al-adillatul lafziyya al-adillatul lafziyya wato dalilai ko hujjoji da lafzi aka san su suka ce dukkan al-adillatul lafziyya la tadullu ala al-yaqin babu yaqini a cikin su to kun ga anan har Qur'ani ba a bar shi ba to
ba da lada
to ba matsala insha
Allah zuba ma lada
amin to yake ambata waɗannan abubuwa asali na biyu daga cikin usulin waɗannan mutane shine itharul hawa ala nusus fifita son zuciya akan nassoshi yawa fifita son zuciya akan nassoshi wannan kuma shine dalilin da yasa ake kiran yan bid'a ahlul ahwa'i shi yasa babu wata bid'a sai face masu ita babban abokin gaban su shine nassi ko na alqur'ani ne daga yayi magana akan bid'ar su zaka ji suna kyamar karanta wannan aya ballantana a ce hadisai yanzu nan zaka ji sun ce ƙarya ne ba su yadda ba saboda sun gina gaskatawa ko ƙaryatawa akan abin da ya dace da son zuciyar su shi yasa zaka ga a zamanin nan a samu wasu makanikai da za su shiga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce wai in ka ji hadisi ya taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ba za su yadda ba yaushe aka yi hadisin da ya taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu shi ƙarya ce ballantana mutum ya ce bari shi ya je bincika zai nemo in ya samu to kuma da wannan hankalin za a auna inda hankalin Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da al-asharatul mubashsharuna bil jannati da sauran sahabbai ahlul badr da sauran su aka shigo tabi'ai manyan bayin Allah nan masu bautar Allah da suka karbi ilimi daga sahabbai da atba'ut tabi'ina irin su imamuna Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal in duk waɗannan hadisan sun tsallake su ba su fahimci sukan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ba haba bawon Allah a yanzu a wannan zamanin da mai ilimin da ya kai Imam Ahmad bin Hanbal babu shi mai ilimin da ya kai al-Imam Shafi'i babu shi mai ilimin da ya kai Maliku babu shi su sun karanta sun yadda sun bashi fassara mai kyau sun kyale ya wuce kai yaushe aka haife baka da babanka da baban babanka da kakanka Allah ya sauke daga cikin waɗannan usul dan gaggawa shine tahrifun nusus suna harrafa nassoshi daga cikinsu akwai kuma tawili a canzawa magana ta nassin maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a canza masa ma'ana saboda kawai ya dace da abin da ake so wannan wani babban abu ne ga ɗaliban ilimi suka karanta as-sawa'iqul mursala gurgudan abin da ya samu na juz'i hudu da aka samu nasa kuma ka hada da muktasar na Muhammad al-Musili in ka hada ka karanta shi gaba daya zaka ji yadda malam ibnu qayyim ya bada ansa akan waɗannan abubuwa musamman abin da ya shafi tawili ya kira shi dagutu daga cikin dagutai da suke hana a tabbatarwa Allah siffofi da kuma wato suka hana a girmama nassin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalin dai daliman ilimi umuman mu koma mu karanta littafan manya-manyan bayin Allah akwai wani abu da na dade ina jan hankalin dalibai a kai yana da kyau mu daure mu koma mu karanta littattafai na aqida waɗanda aka rubuta su can baya kafin a haifi kakannin Ibn Taymiya, suna nan birjik da yawa. Duk kutubu da ake kira as-sunna na al-Imam Ahmad bin Hanbal, na Abdullah ibn Imam Ahmad, da ka ɗauko abin nan Ibn Abi Asim, ko ka zo sharh usul i'tiqadi ahli sunna na al-Lalaka'i, ko ga sunan birjik, ka zo a shari'a na al-Ajurri. Ku daina nisa daga waɗannan littafan. Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya na Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, da kuma raddin da ya yi akan Bishr al-Marisi, waɗannan ku zauna ku ji ka abin da ke cikin waɗannan littattafai. Tun kafin a haifi kakannin Ibn Taymiya, duk littafin aqidan nan suke. Za ku ana ta ce maka kai aqidar ka ta ɗan Taymiya ce, a zazzage shi sai a ga kamar an ƙare maka komai, addinin ka ya ƙare. Ko a ɗauko Ibn Abdul Wahhab, malamai ne da suka yi ijtihadi a zamaninsu gwargwadon abin da suka samu, amma kullum zancensu shi ne su mai da mutane zuwa ga addinin nan, tsohon addini na baya, wanda su Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu suka yi, suka mutu, suka shiga aljanna da shi. In abin da suka bautawa Allah da shi, kuma Allah ya bamu labarin cewa su ƴan aljanna ne, in wannan ya isa shiga aljanna, to mu tsaya akan wannan addinin ya ishe mu shiga aljanna. Wannan shi ake nufi da manhajin as-salafus salih, shi ne salafiya ba wani abu. A koma a yi addini tsoho, al-islamul qadim, yawwa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bar al'umma a kai. Amma a zo a likita ka da Ibn Abdul Wahhab da Ibn Taymiya, kana ga daga an zage shi, shi kenan magana ka ta ƙare. Kai in ne la'alla kake da kokonto cewa addininka shi ne haƙiƙanin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ba wannan addinin ba, daga baya aka same shi, ba ga sunan da sunayensu ba, hanyar wani da hanyar wani da hanyar wani da hanyar wance ma ina jin. Amma ina hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ita ake kiranka ka zo ka bi. Babu wani malami da yake kiranka ka zo ka girmama shi, ka ɗaukaka shi, ka fidda shi daga matsayin da Allah ya bashi. Abinda ake kira ka girmama Allah, girman Allah ya shiga zuciyarka, ya ratsa jini da tsoka, ya zama cewa babu wanda kake tsoro in ba Allah, kuma babu wani ɗan adam da kake girmama shi irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka da wani malami da wani shehi da zai gawurta ya haɓaka ya fi manzon Allah, babu. Don haka babu mutumin da yake da alfahari da addininsa irin ka. Don haka ka zauna ka yi karatu, ka koma waɗancan tsofin littattafai. Daga cikin usulinsu akwai abin da ya shafi tajrihi da suka, yawa, sukan kamar da za ka gani abun khawarijawa, sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tuhumarsa da cewa baya adalci duk an samu irin waɗannan abubuwa, da kuma tuhumar da shi'a suke wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal har wasu daga cikinsu kamar Ni'matullahi al-Jazairi yana fifita wato al-a'imma akan ulul azmi min ar-rusul. Ya rubuta wannan cewa a'immatu ahlil baiti sun fi ulul azmi min ar-rusul. To kaga ban sani ba, ko a cikin ulul azmi kuma ai shugabansu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya raba mu da batan basira,
amin.
To akwai maganganu da dole da musallake, in muka zo kan suwaye masu inkarin sunna kadima, ka saki turo lokaci ne sauran minti
daya.
Subhanallah. To dama na faɗi wannan abin zai wahala tsakani da Allah. Dana so mu fara zance a kan khawarijawa da yadda suka yi inkarin sunna, shi'a da yadda suka yi inkarin sunna, zo sauran mu'tazilawa da sauransu da sauransu, kadiman kenan. Sai kuma a shiga hadithan, a fara da al-mustashriqun da ajujuwansu da manufofinsu. To amma duk malam ya ce minti ɗaya, kuma dole in na ci gaba ma babu abin da zai samu. sai dai ambaci sunayen waɗannan firqoqi da insha Allah ta'ala aka koma kuma dai wannan tishi muke yi akan abinda an tattauna shi a cikin wasu daga cikin darussa da muke yi yau da kullum na wanda kuke kira sunna da masu inkarin ta yawa an yi magana mai tsau akan mustashriqun da manufofin su da makarantun su da kuma karancin karatun su kamar da nake faɗi dazu iya ar-risala ta Shafi'i walzai har ya karanta a cikin su duk shugohohin nan da turawa da wanda ba turawa ba suka dauka daga wurin su da musulmi waɗanda suke kiran kansu tanwiriyin suka dauka daga wurin su duk daga wannan gun suka dauko a cikin abin da ya shafi tarajim kuma ba abin da suka karanta banda at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'd duk littafan tarajim dinnan na al-Imam Adh-Dhahabi da sauransu duk wannan turawan ba su san su ba basu karanta su ba dan haka basu san hakikanin sahabbai ba basu san hakikanin tabi'ai ba Abu Huraira da suke zagi basu san shi ba yadda ya kamata da sauran wato sahabbai da kuma tabi'ai da suka ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kadan suka karanta suka shiga wannan aiki na barna aka go magana sai kuma a shiga maganar aqlaniyin yawa makarantar Jamaluddin al-Afghani Muhammad Abduhu aka taho Muhammad Rashid Rida da shubuhohi da suka shige shi duk da usul din da yake tafi akai wasu masu kyau da kuma abin da ya santsin da ya kwashe shi duk waɗannan abubuwan da aka tattauna sannan ka shigo makamantan su Fahmi Huwaidi Muhammad Umara da makamantan su duk ga sunan maganganu da suka yi na sukan marwaita hadisi da sukan hadisan da sukan malaman hadisi da cewa ba sa fahimtar komai sai dai kawai su haddace abu ba su da fiqhu wannan dichotomy da aka haifar tsakanin malaman fiqhu da malaman hadisi duk ba shi da asali so al-imam maliku su waye su imami ne fil hadisi kuma me shi a fiqhu imami ne a fiqhu daka masu fiqhun nan sune masu hadisi masu hadisin nan sune masu fiqhu malaman hadisi ba wai haka kawai suke haddace hadisai ba su gane ba in an samu irin wannan misalai a cikin wasu marwaita ba a samu umuman kawai ka fadi irin wannan itlaqi kace malaman hadisi ba sa gane kaza ba sa gane kaza ballantana a ce makarantar ahlul hadisi a rika sukanta cewa babu fahimta wasu mutane ne masu was myopic way of looking at things a literalist yawa a ce musu literalist suna karanta abu ba sa ma ganewa to haka duk ake sukan ku to kawai sai haddafana ba ku da fiqhu ko ba haka bane yawa ba haka bane Allah ta'ala ya kara mana fahimta sannan in ka gangaro kai magana akan al-hadafiyun su ma daga cikin an samu larabawa da suke son gaba ɗaya a koma komai na musulunci ai modernizing ɗinsa a kintsa shi yadda ƙasashen yamma za su ga wato kensa ta ɓangaren fassara ayoyi a koma ana scientific tafsiri kullum kwaɗayin mutum shi ne a faɗi wani abu a alƙur'ani wanda ya dace da abin da discovery na scientist ya tafi tare da shi sai ya rika jin daɗi da kwanciyar hankali in kuma bai samu ba ko bai gane ba sai ya rika tuhumar Qur'ani ko ya rika tuhumar hadisai to nan sune hadathiyun modern shi ma dai na san mun sha tattauna abubuwa da yawa akai to kuma ka taho har zuwa zamanin waɗannan yan tsakin zamanin yanzu waɗanda aka samu shubuhohin su daga shubuhul qara al-hindiya wanda suke kiran kansu qur'aniyun wanda aktharun nasi jahlan yau jahlan bil qur'an fadlan an yusammu jahilina bi as-sunnah shi kansa qur'anin basu gane shi ba don haka magana ce ta yaɗa shubuhohi da surutai da kuma shagaltar da mutane da soke-soke da soke-burutsu Allah madaukaki dai ya tsare mu ya tsare ku baki daya amin Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici amin zancen yana da yawa kuma na tsaro abubuwan dai da na minti 61 to na kara 11 kenan to na tuba Allah ya saka muku da alheri amin sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
بارك الله فيك.